Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin Hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren. A daidai wannan lokacin shugaban Najeriya ya kai ziyara na jajantawa ko ta jajantawa ga yan jihar Taraba a karon farko a jerin ziyarar da ya shirya zai kai wasu jihohi don jajanta ma waɗanda suka fuskanci bala'o'i.
Ya kawo yadda za a samu zaman lafiya.
Cikin manyan baki a bikin zagayowar ranar samun yancin kan kasar Ghana gobe Talata, har da
wasu shugabannin kasashen Afirka, a cikin su har da shugaban tarayyar Najeriya Janar Muhammad Buhari, wanda shine babban bako a wurin bikin.
Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi game da zargin da wasu ke cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai kai ziyarar jajantawa sai ta taya murna kawai. Lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-5. Muna kuma tafar da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce za a cire Canada da Mexico daga dokar haraji mai yawa kan karafa da dalma da ake shigo da su Amurka idan suka cimma matsaya kan sabuwar yarjejeniyar cinikayya mai adalci tsakanin su. A halin yanzu kasashen uku na tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci da aka kulla shekaru masu yawa a baya da ake kira NAFTA. Ana zaman na baya-bayan ne a birnin Mexico. Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter inda ya ce yarjejeniyar wacce aka kulla shekaru 24 da suka wuce bata yi wa Amurka adalci ba, inda kamfanoni da ayyuka masu yawa suka bar Amurka. Ya kara da cewa a sabuwar yarjejeniyar tilas Canada ta dadada wa manomanmu, kuma Mexico ta mai da hankali wajen hana mugayen kwayoyi shigowa Amurka. Ba sa yin abin da ya kamata su yi. Miliyoyin mutane na mutuwa a sanadiyar kwaya. Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Bada Agajin Gaggawa ta Ƙasa da Ƙasa, wato Red Cross, sun bayyana a yau litinin cewa jerin gwanan motocin da suka aika dauke da kayan agaji ya samu nasarar shiga yankin gabashin Guta dake Siriya, yankin da yake hannun ƴan tawaye. Duk da haka, rahotanni sun ce dakarun suna ci gaba da kai farmaki kan yankin ta sama da kuma ƙasa. Kungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa a yankin Siriya ta ce manyan motocin guda 46 suna ɗauke da abinci wanda zai ciyar da mutane 27,500 da kayan magunguna, amma kuma ofishin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta hana lodin kashi 70% na magungunan da suka so su shiga da su yankin, waɗanda suka kunshi kayan tiyata da magungunan saka nutsuwa da ma waɗansu magunguna iri daban-daban. Wannan shine agaji na farko da ya isa wajen birnin Damascus tun tsakiyar watan Fabrairu, a lokacin da Russia ta fara yakar ƴan tawayen waɗanda shugaban ƙasar Siriyan Bashar al-Assad ke yi wa lakabi da ƴan ta'adda. Kiran da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na a tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 ya kasa kankama. Cibiyar kare haƙƙin ƴancin bil'adama ta ƙasar Siriya mai cibiya a Birtaniya ta ce a ƙalla mutane 45 aka kashe, 190 kuma suka raunana a yau litinin a wani hari da aka kai na baya-bayan nan, duk da cewa kayan agaji na ci gaba da isa yankin. Abin da ya sa yawan rayukan da suka salwanta a cikin makonni uku da suka wuce ya zama 740. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a birnin Seoul sun bayyana cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya shirya zaman cin abincin dare a yau Litinin domin yi wa manyan jakadun shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in maraba. A yunkurin diplomasiyar da ake saka rai zai bude hanyar gudanar da shawarwari tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa nan gaba. Tawagar mai mutane goma ƙarƙashin jagorancin babban mai bada shawara kan tsaro ga shugaba Moon mai suna Chung E-yong sun isa Pyongyang kai tsaye daga birnin Seoul wanda ba kasafai hakan ke faruwa ba domin isar da sakon Moon dangane da janye makaman nukiliya da kuma samun dawwammamiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki daya. A yayin da yake magana da manema labarai kafin ya kama hanya, Chung ya ce zai isar da sakon shugaba Moon wanda ya kunshi kuduri da kuma niyyar ganin an kwance damarar makaman nukiliya da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a yankunan Koriya biyu.
Hafsat din mai soro aka saurara da labaran duniya daga nan Washington DC. To zamu fara yadda zangonni a jihar Taraba ta arewa maso gabashin Najeriya, inda shugaban Najeriya kai ziyarar gane makai a wuraren da aka yi tashin hankali. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Shugaba Buhari, wanda ya nuna damuwarsa game da irin asarar rayukan da aka samu kwanan nan, ya kai kira ne ma ga 'yan Najeriya, musamman waɗanda ke yankunan da rikice-rikicen suka shafa, da su ba jami'an tsaro halin kai domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Ziyarar ta shugaban ƙasa Buhari na mako zuwa ne a ƙasa da awanni 24 da kashe-kashen da aka yi a tsaunin Mambila, inda rayuka da dama suka salwanta ciki ko hada na dabbobi. To ko anya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko da wannan ziyara?
Sunana Nelson Sila ni ne SA New Media na Governor Darius Zixi Nisha. Gaskiya zuwan sa mun yi farin ciki, kuma duk maganan da aka yi a cikin zaman din nan ya kawo yadda za a samu a zaman lafiya.
Sunana Ahmad Rufai. Mu ɗan Gembu ya kamata zuwan shugaban ƙasa ya fi su shafan mu, saboda a Gembu ne fa aka kashe mutanen da duk Najeriya ba kashe irin su ba. A Gembu ne fa aka kashe dabbobi da duk Najeriya ba mu tsammani akwai inda aka kashe irin wannan dabbobi ba.
Tuna na Honorable Abacha Diga Karamar Hukumar Jalingo, da zuwan shugaban ƙasa insha Allah muna ganin insha Allah Rabbi wannan matsalolin duk Allah zai karkade mana su, kuma zai ga yawa duk wanda ya kamata suke da hannu ko kuma suke tunanin wani abu akan wannan abubuwan din zai ga musu gaske.
Wannan ziyara da shugaban kasan ke ma so mai a wadannan jihohi na zama tamkar mai da martani ga sukan da yake sha yanzu, biyo bayan ziyarar da kai Kano domin halarta auren yar gidan gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma angonta Idris wato dan gidan gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi. Masu sukan musamman ma masu amfani da shafukan sada zumunta ta social media sun soki shugaban Najeriya ne da nuna rashin kulawa kasancewa bai kai ziyara garin Dabci ba, inda 'yan bindiga suka shiga makarantar mata suka ma sace ɗalibai 110 a watan jiya. Hakanan kuma shugaban ya sha suka saboda rashin kai ziyara jihohin da suka yi fama da kashe-kashen mutane cikin kwanakin nan, kamar jihar Taraba, Benue da ma Zamfara. Ko da yake a sanarwar da kakakin shugaban ƙasar Femi Adesina ne ya sanya wa hannu, ya ce shugaba Buhari na kodamuwa da abubuwan da suke faruwa. Muhammad Ismail, wani ɗan jarida ne kuma nazarci kan harkokin yau da kullum, ya ko danganta ziyarar da shugaban ya soma a yanzu da cewa kai magani ne bayan mutuwa.
Sai da aka fara wannan cicikan tukuna, sannan shugaban kasa ya ga cewa ya dace ya ji. To irin wannan abubuwa da dama sukan faru wanda shugaba shi ba ruwan shi, wannan kuma ba abun mamaki bane. Haka shugabannin mu sun da ya kasance abu na al'umma ne, baya damun su, sai dai abin da ya shafi cigaban siyasar su kawai.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Ibrahima daga Taraba, kuma bari mu garzaya ƙasar Ghana, inda ake shirye-shiryen bukin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar. Ridwan Abbas gare ka.
A gobe din dai kamar yadda aka saba za a yi faretin jami'an tsaro da 'yan makaranta a Independence Square, inda bana ma kamar duk shekara ake sa ran halartar wasu shugabannin kasashen Afirka, a cikin su har da shugaban tarayyar Najeriya Janar Muhammad Buhari wanda shi ne babban bako a wurin bikin. Na dai nemi sanin yadda gwagwarmayar ta kasance daga bakin Sheikh Professor Usman Bari.
Da wani farko dai an san cewa su tura mulki mallaka wanda suka yi kane-kane a ƙasar nan, suka mallaki ƙasar nan shekaru da dama ba kasafa. Haka din nan za a samu haɗin kai cewa ai za su bi ƙasar nan a samu wato 'yanci a siyasance cikin ruwan sanyi, wa dole an shiga gwagwarma da dama. da akwai dai manyan jam'iyyu wanda an ka kafa kamar United Gurgles Convention. To wannan shine tsohuwar jam'iyya ta siyasa wanda an ka kafa ta tun shekaru 1947. To bayan haka kafa kuma wato Convention People's Party. Wancan din ya zamanto su ne suka zamanto ƴan hamayya daga baya. Na baya-baya dinnan su ne CBB su ne suka samu ƴancin kai ta fuskan siyasa sannan su kwato kasar nan hannun mulkin mallaka na ƙasar Ingila.
Wani fitattun mutane suka yi ruwa sun kai tsaki a gwagwarmayar neman ƴanci.
Na farko dai akwai su kaman Dr. J.B. Dankwa, su Dr. Kwame Nkrumah, su Bace Blanche, sannan akwai sunana Akufo-Addo da Fauli. Daga baya aka samu kamar su Kwarbadusa, aka samu su Bedema, su Rucawu, su duka waɗannan su an shiga. Ɓangaren kuma zango an samu mutane da dama, an samu mutane kamar su Ata-Ata, an samu ɗan Liman Abbas wanda ya zamanto uwa ne gare ka ko kuma
ba
yake gare ka. An samu kuma su kamar su Malam Bello da Bike, an samu kamar su Sarkin Hausawa shi ne waye, kuma in taka rawar gani ƙwarai da gaske. Kowanne kuma yana cikin jam'iyya ta siyasa wanda ya zamanto ya zaɓa makansa ne da son ransa.
Ghana yau ta samu shekaru 61. Menene harsashinka nan gaba?
Wato muna sa in Allah ya yarda dai wato harsashi da muke cewa wato za a samu shi gaba ƙwarai da gaske.
A dai daren yau ake wasan wuta a Kwame Nkrumah Liberation Circle nan Accra. Ridwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan ƙorafin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai kai ziyarar jajantawa sai kawai ta taya murna. Ma'ana bai zuwa wuraren da aka yi ta'adi don gane ma kansa. Kafin nan ga wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar muna da kira daga Jos, wake kan layi daga Jos.
Yawa, assalamu alaikum, mai magana Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau.
To Komanda, muna jinka.
To alhamdulillah, wannan gaskiya maudu'i Allah ya saka da alkhairi. Watan gaskiya a yi ma shugaba adalci, tunda dai har gu ƴan sida su dinga zaton cewa wai shugaban ƙasa baya kai ziyara na jaje sai kuma na wani murna da sauransu. Wane ne a ƙasar nan mai ba da umarni sojoji da sauran 'yan sanda da sauran? Shi ne shugaban ƙasa ne mai ba da umarni. Kaga kuwa da an shi adalcin cewa ai yana tura kuma ya san abin da yake faruwa kuma yana jajantawa, tunda har zai tura matakan tsaro zuwa wannan gurin su je su dakile wannan matsalolin da ake samu, kuwa a ce yana sani kuma yana duba wannan halin da yake faruwa a wannan wajejen nasu. To don haka mu dinga ma shugabanni adalci. Shi ne.
To mun gode Komanda da jagorantar wannan maudu'i da bayanin da kai. To bari mu je mu kwarawa ke kan layi a kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dallu Alhaji Garba ina so kusan Najeriya, mai blog da kayan wuta kala kala daga nan kwara a Najeriya.
To kamar bayani
wannan cece kuce wannan cece kuce da ake yi, to gaskiya bai kamata ana wannan cece kuce ba. Ya kamata wannan ba Allah ɗaya miki adalci. Duk da yake mutum ajiji ne kuma kowa bai wuce kuskure ba, da haka muna kira kuma ga masu ba shugaba shawara ta a ba shi shuga a zankace shugaba da ba shi shawara ta gari. Wannan ita ce takaitaccen gudunmata. Na gode.
To mun gode mai blouse kala kala, bari mu je mu Naija. Wake kan layi a jihar Naija?
Ibrahim ne wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To lalle abin da muke faɗa a kowane lokaci a kuma zan watsa labarai irin na kuɗin nan. To gaskiya irin wannan maganganun da suke ya danganta game da siyasa kuma ba su matsohon nan adalci. Don saboda abin da ya sa waɗanda ainihin suke waɗannan maganganun, to mafi yawanci suke haɗa su waɗannan tashin hankalin.
sai to kaga ko rashin adalci ne kaji suna faɗan haka saboda kawo wannan baki ya gurgudo yana kokari to amma na kusa da shi din nan fa su ne fa ba su yin adalci
to baka ganin kamar yadda ake cewa ne in kana da kyau ka ƙara da wanka ake mai
eh to lalle hakan yana da kyau shi ma ya kamata a ce ya rika mai da hankali duk inda abu ya kasance irin haka to sai ya rika hanzarta ya jena musu jaje kuma sannan a ƙara ɗaukar matakan tsaro daidai da ya kamata
to to mun gode da wannan shawara taka mun makale dai a jihar Kwara a to wannan layi ya katse to kamar yadda muka ce to bari mu je mu jihar Taraba wake kan layi a Taraba
kawun malam ne daga Kediya okay local government
to kawun malam muna jin ka
wallahi wannan abubuwan da yake zuwa din nan yanzu wallahi mu anan shugaban kasa mu kan yi kan ya mana komi da komi eh domin saboda ba
ci gaba
wallahi sun kadin da mu anan ake mana wallahi ya zo yanzu ya kawo mana soja an samu zama lafiya yanzu ba komi
baka ganin watakila wasu wuraren za su buƙaci ya muku haka ya musu irin abin da yi muku
eh to haka din kan gaskiya akwai kyau
to mun gode sosai da wannan bayani naka har yanzu dai mun makale a jihar Taraba wake kan layi a Taraba layo
alaji ne fata
to muna jin ka alaji sile
muna a dawo na neman ku je kullum ba sami ku sai yau
to ka same mu muna jin ka
a dai zo kai na gaishe ku ne kawai
To mun gode sosai muwa muna ansa gaisuwa bari mu je mu Bauchin Yakubu ake kan layi a Bauchin
Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi
To malam Ayuba muna jin ka
ina gaskiya har ga Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana iya kokarin sa wajen ya ga an kawo tsaro a kasan nan wato kuma idan ka duba jihohin da suke tashin hankali ai ana tura jami'an tsaro da kuma tsaro kwarai da gaske mu yanzu kamar a nan jihar Bauchi in ka zo zaka ga ya gina mana sansanin sojojin sama wanda tsaro ya kamu kwarai da gaske a nan jihar Bauchi to da Allah ina kira ga jama'a haɗin kai ya kamata a bashi a tsare ƙasa a samu zaman lafiya masu tattakuta su yi haƙuri damar mulki haka yake shugaban kasa yana kokari kwarai da gaske kuma Allah ya taimake shi mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi nagode
to malam Ayuba mun gode bari mu je mu Kaduna garin gwamna ake kan layi a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna Nigeria
to malam Adamu gare ka
wannan maudu'i da kuka kawo har ga Allah shi dama shugabanci baya tafiya sai da adawa kuma ba shakka yana da kyau idan an ba albasa ruwa aba ya kuwa yana da kyau shugaba idan ya je wajen murna ko kuma inda aka ce an samu akasi a ce yana zuwa kwarai da gaske wannan yayi kyau sa'annan kuma jawo ra'ayi shi adawa shike sa shugaba inda ya kuskure mazai an kare ya dawo kan hanya ya je wannan jaje kaga wannan caccaka da aka yi ma shugaban kasa ya ba da gudunmuwa ga shi mun je ya je Taraba ba a ce baya kokari ba yana kokari amma yana da kyau ya sani duk motsin da yake akwai masu sa ido muna bibiya muna gani mun yaba da zuwa da yi amma daga yanzu duk inda aka ce ga tashin hankali bakin gurgudu in ya je wajen murna to ya rika zuwa wajen kuma da aka samu aka san haka shine cikan shugabanci wannan shine ra'ayi na kwarai a matsayin mu na yan adawa a Najeriya mu ma kuma wani zai ke magana cewa da haka aka yi ma gwamnatin baya kenan da yake cewa wanda suke nuna goyen baya akan cewa baya zuwa wajen da ake jajantawa kan su ke sa da abin mu ba a baya sai mu ce wannan gwamnati ita ta hasa da abin da ya faru a baya kenan mu ko ba haka muke ba in dai
to mun gode dan adawa to bari mu matsa daga haila ne a Kaduna zuwa jaji wake kalla a jaji to bari mu koma Taraba wake kalla a Taraba to kai ma dai layin ka ya katse to kamar yadda muka ce a maudu'in yau shine korafin da wasu ke cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai kai ziyarar jajantawa sai ta taya murna shine muke son masu sauraron mu su faɗi albarkacin bakin su game da wannan to ga kira daga Taraba wake kan layi
Bala daga Taraba
to Bala muna jin ka
to a dukkan gaskiya ba a yi ma tuhun adalci to mutum lokacin da wannan abu yake faruwa shi yana tura tuzuba yana tura jama'a su sannan kuma ake baya tura baya zuwa jaji baya zuwa jaji a nan guda to me ya kamata ya yi din Allah annabi ya kamata yi
wai ya rika zuwa jajin ya je jajin jajantawa ya je kuma ya kai ziyarar jajantawa ya kai kuma ta taya murna a lokaci guda
to ki tura gurin da kuka ya tura jama'an tsaro da sauri sai wani abin ya faru yanzu sai ka danya tura jama'an tsaro sai ka danya tura ma'aikatan ka wanda suke karkashin shi nan ya tura su ko sanan mutane kuma suna cewa cewa ai mutumin nan baya tafiya baya ya je aure a Kano da sauransu dan Allah ya mato wannan adalci mutumin nan yana kokari yana kokari
to mun gode sosai da wannan bayani naka da bayani kuku sharwarin da waɗanda suka gabata ma suka yi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu to ga shiri na gaba
wasanni a takaice
Captain ɗin kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Mikel Obi ya shiga jerin sunayen fitattun ƴan wasa 10 na kasashen waje da ke taka leda a kasar China kakar wasannin gasar league ta kasar za ta soma ne a ƙarshen makon nan bayan da aka rufe kasuwar cefane ƴan wasa ta bana a ranar Larabar da ta gabata a cewar wata mujallar wasannin kasar Obi da ke taka leda a kungiyar Tianjin Teda ya kasance a jerin zaratan ƴan wasa 10 ciki ko har da tsofaffin takarorinsa a Chelsea Ramirez da Oscar shugaban kasar Liberia George Weah yayi kira ga kasar Nigeria da ta tabbatar da yin kokarin shirin tunkarar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da kuma kaucewa cece kuce akan kudade wanda shine matsalar da ta yi wa kasar Chicas a can baya Weah wanda tsohon dan wasa ne a kungiyoyin Monaco da PSG da AC Milan ya karbi shugabancin kasar ta Liberia a watan da ya gabata na Janairu tare da alƙawarin yin aiki domin ci gaban kasar a wata ziyarar aiki da ya kai a Najeriya domin saduwa da shugaba Buhari George Weah ya jinjinawa kungiyar ta Super Eagles ta Najeriya akan samun shiga gasar ta duniya ta bana da za a yi a kasar Russia inda ya bayyana su a matsayin abin koyi ga sauran kungiyoyin Africa har kawo yanzu dai Weah ya ci gaba da kasancewa dan wasan nahiyar Africa tilo da ya taba lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya A Turai kuma masu gabatar da kara sun bude wani zaman bincike akan musabbabin mutuwar dan wasan kasar Italia kuma captain din kungiyar Fiorentina David Astori Astori ya rusu ne kai tsaye a jiya Lahadi yana dan shekaru 31 bayan yar gajeruwar rashin lafiya babban mai gabatar da kara na Udine Antonio De Nicolo ya ce suna bincike ne na zargin kisan kai wanda shine matakin farko kafin gudanar da binciken sassan jikin mamacin domin gano wanda ke da hannu a mutuwar dan wasan in ma akwai Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya dage akan cewar zai iya daidaita al'amura a kungiyar duk da yake ya saki kari akan karkare kakar wasanni a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar Premier yanzu haka dai kocin na fuskantar matsin lamba biyo bayan kashin da kungiyar ta Arsenal ta sha a jiya Lahadi a hannun Brighton da ci 2-1 wanda shine kashi na hudu a jere da ta sha a dukkanin gasanni kuma shine na takwas a cikin wasanni 13 Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin Muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yana ƙara nuna ƙarar cewa babu yankin da yafi muhimmanci ga makomar Amurka fiye da yankin tekun Pacific. Gida ne ga kashi 1 cikin 3 na yawan mutanen duniya. Kuma yankin yana samar da kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya. Yana kuma tunkaho da zama yankin da yake da tattalin arziki mafiya girma da ci gaba a duniya, inji muƙaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin gabashin Asia da tekun Pacific, Susan Thornton. A wani jawabi da tayi a gaban kwamitin majalisar dattijai kan harkokin wajen Amurka amma akwai kalubale ta fuskar tsaro da tattalin arziki a yankin na tekun Pacific ciki har da barazana daga Korea ta Arewa da zaburar da gwamnatin mulkin kama karya da China take yi da yaduwar ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi Barazana daga Koriya ta Arewa na ci gaba da karuwa, tashin hankali da tsaurin ra'ayin addini na karuwa a cewar ta. Yayin da koma baya kan bin tafarkin demokradiya da shugabanci da cin hanci da rasha da rashin kare haƙƙin bil'adama na zagon ƙasa yuwuwar zaman lafiya da ci gaban wasu ƙasashen, ba za a iya shawo kan waɗannan matsalolin ba idan babu ingantacciyar shugabanci. Kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta kudura aniya kuma tana da ƙarfin tunkarar wannan lamari. A zaman martani kan kokarin da Kim Jong-un yake yi na kirkiro makaman nukiliya da masu linzami, Amurka ta kaddamar da kamfe din matsin lamba ta fuskar diplomasiya da takunkumin karya tattalin arziki kan Koriya ta Arewa. Kabayenmu da dama a fadin duniya sun bi sahu na saka takunkumi ko suka rage ko suka daina mu'amala baki daya da Koriya ta Arewa, da kuma yanke hukdar kasuwanci da saka takunkumi kan tattalin arzikin Koriya ta Arewa ko tsatsauran hukdar kasuwanci da kasar. Mun kuma nuna wa China sha'awarmu na kawance mai alfanu, kuma dole mu yi aiki tare domin kauda bambance-bambance tsakaninmu. Amma ba za mu yarda da yunkurin kawar da Amurka a Asia ba, ko tilastawa ko nuna wa kasashe da suke yankin fin karfi. Daga ƙarshe, za mu ci gaba da aiki tare da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yankin Pacific da Asia da ake kira APEC a takaice, domin ƙarfafa inganci da cinikayya tare da yin adalci da kuma goyon bayan shirin gina yankunan a ƙarƙashin wata kungiyar raya tattalin arziki da ake kira ASEAN. Gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump na aikin faɗaɗa da kuma zurfafa ƙawance a faɗin yankin ƙarƙashin shirinta na tsarin aiki da ƙasashe da ke yankin China da tekun Pacific, domin tabbatar da cewa ƙasashe suna da goyon bayan yanke shawara da kansu ba tare da takura ko matsin lamba ba na ɗaukan nauyin da zai rushe shugabanci na gari ko yin illa ga ci gaba na wani lokaci mai tsawo. A cewar mukaddashiyar sakataren mai kula da harkokin gabashin Asia da yankin tekun Pacific, Madam Thornton, Amurka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe a yankin da za ta ci gaba da aiki na ganin yankin yana ci gaba da samun nasara. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To ga Hafsat da labaran duniya amma fa a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana nan birnin Washington domin tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump don duba hanyoyin da za su bi domin takawa dakarun Iran masu ƙara bunƙasa a yankin gabas ta tsakiya birki. Tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake tunanin koya janye Amurka daga yarjejeniyar da aka cimma ta ƙasa da ƙasa tsakanin Iran da wasu ƙasashen duniya ta zummar tsagaita shirin nukiliyar Iran ɗin. Yarjejeniyar da Netanyahu ya jima yana adawa da ita. Amma Trump ya kasa shawo kan sauran ƙasashen da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar, wato Birtaniya da Faransa da Jamus da Ƙungiyar Tarayyar Turai da China da ma Rasha, akan sake shawarwari kan yarjejeniyar. A halin da ake ciki kuma, wata kafar yaɗa labaran Turkiya ta bayyana cewa gwamnatin ƙasarta ta kama wasu mutane 'yan asalin ƙasar Iraki hudu bisa zargin barazana akan ofishin jakadancin Amurka da ke Ankara. Bayanin yana zuwa ne a kuma lokacin da ofishin jakadancin na Amurka ya ba da sanarwar cewa ba zai buɗe ba a yau Litinin saboda barazanar da ya fuskanta ta fuskar tsaro da sauransu.
To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safi ku ji mu da wasu sabbin koko wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat ɗan mai suru wadda ta karanta mana labaran duniya, da Julie Lefis Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Justin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.